إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني هو مسلمي واندوسكي سورارا معديدي وانا اللوكتي وانا راديو من البركة راديو الهدى da magaram a yau muna 15 ga watan 1 2020 daidai wanda ya dace mu 20 ga watan Jumadal Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 yan uwa musulmai kamar yanda aka yi alƙawari daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 9 a kowace ranar Laraba a wannan radio tamu mai albarka radio alhuda za a gabatar da wani shiri mai taken addini wal akhlaq wato addini da halaye yan uwa musulmai lalle hali ko halaye sune abubuwa wanda suke daukaka rayuwa da dabi'a ta dan adam wanda addinin musulunci yana karantar da mu mafi kyawawan halaye domin mu zamanto al'umma managarta manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi yabo kyaukyawa akan cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kake jin labarin shi yana da halaye da dabi'u managarta abun koyi duk wani hali mai kyau duk wata ɗabi'a wadda ta dace ma shari'a da al'ada duk wani abu wanda yake abun yabo na daga siffofi wanda suke tabbatar da kamala wanda suke tabbatar da kima ta dan adam fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya siffantu da irin waɗannan siffofi da irin waɗannan halaye wanda lalle ɗan uwa masu daraja addinin musulunci addini ne wanda yake karantar da waɗannan halaye kar ka yi tunanin na yi sallah na yi azumi a matsayina na musulmi wanda wannan su kaɗai ne za su tsiratar da ni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a'a wallahi al'azim dole tilas a matsayinka na musulmi ka kyautata halayenka ɗabi'unka su zamanto managarta wanda su ne za su zamanto kwalliya game da ibada da kake aikatawa. Don haka ‘yan uwa musulmai kamar yanda na mana bayani wannan shiri namu yana da taken addini da halaye wato addini wal akhlaq wanda a kowace ranar Laraba insha Allah a daidai wannan lokaci za mu rika sauraron ɗabi'u da halaye managarta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yanda addinin musulunci yake karantar da mu yake dora mu zuwa ga tafarki na gaskiya yaya za mu dace ma halaye managarta domin mu koyi da annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mu zamanto al'umma abin koyi mu zamanto managartan bayi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata rayuwarmu ya jikanmu ya sanya mu aljanna a gobe kiyama. A yau muna daga cikin darasin da za mu ɗauka a yau insha Allahu ko daga cikin halaye managarta wanda addinin musulunci yake kiranmu maza da mata zuwa gare shi shine afwa al-afwu wasafahu, wato afuwa da kau da kai. Uwa mai saurare na a daidai wannan lokaci, yana da kyau a unguwar da kake, ko a gidan da kake, ko kuma a garin da kake rayuwa, ka zamanto mai yi ma mutane afuwa, wato mai juriya, mai kawar da kai game da dukkan mutumin da zai yi kokarin saba maka ko yi maka abin da yake ba daidai ba. Saboda rayuwa ba za ta yi kyau ba lokacin da ka zamanto baka da kau da kai, baka da afuwa, baka da hakuri. Sai ya zamanto rayuwarka gabaki ɗaya babu alkhairi a cikinta, babu amfani. Da haka anan kalima ta al'afu ko afuwa Larabawa suke kiranta da masdar ne. Afa ya'fu afwan fa huwa afin. Wato kalimar tana bada ma'anar afuwa. Kenan juriya da haƙuri da kuma yahiya. Wasu daga cikin malamai suke cewa wal afu huwa tajawuzu an zamb. Idan an ce afuwa, wato shine kau da kai game da wani laifi wanda za a yi maka, ko sabo za a bata maka ranka, wani abu zai faru da waɗanda kuke rayuwa tare da su, abokanan zama ne, abokanan aiki ne, a cikin unguwa ne, matar da ka auro daga gidansu ka kawo ta gidanka za ta iya yi maka wani abu na sabawa, dole ka yi haƙuri, ka yi mata afuwa, ka kau da kai. Wa tarkul iqaba alaihi, da kuma barin uquba game da wannan saban da aka yi maka. Wato ƴan uwa, idan aka ce afuwa shine ka bar zunubi ko laihin da aka yi maka, ko da kana da dama da iko game da karama ko ka ɗauki wani hukunci, sai ka yi haƙuri, ka kame, ka jure, ka kawar da kanka game da wannan laihi da aka ma, wannan shine ake kira da afuwa, wanda shine ya dace mu siffantu gabaki ɗayan mu musulmai ga wannan siffa domin samun zaman lahiya a rayuwar duniya. Ɗaya daga cikin malamai Al-Khalil yake cewa wa kullu man istahaqqa uqubatan fataraktahu, kaga duk mutumin da ya cancanci karama cikin laihin da ya maka, ko wata uquba a mishi hukunci, mutum ne ya ma laihi, zaka iya kai karan shi, zaka iya kai shi justice ko komisariya a rike shi, fataraktahu, yace sai ka kyale shi kai hakuri, faqad afauta anhu, wato tabbas hakika kayi mishi afuwa. Waqad yakunu an ya'fu al-insanu an shay bi ma'na tark. Wasu daga cikin malamai suke cewa shi wannan afuwa ko wannan kalima ta afuwa shine lokacin da zaka kyale mutum, ka yi hakuri, ka kau da kai game da wani abin da zai faru na rayuwar duniya, wani abin da za a aikata maka, wannan shine ake kira da afuwa. In mun dawo a harshen malamai, wal afu istilahan huwa tajawuzu an zambu wa tarkul iqab. Malamai sun tafi akan cewa lalle abinda ake nihi da afuwa shine kyaluwa game da wani laifi wanda za a yi maka, kenan an maka abinda ba daidai ba, ko an miki abinda ba daidai ba, ya bata miki rai, za ki yi haƙuri, ki yi afuwa, ki kau da kai, wa tarkul iqab, kuma ba za ki rama ba ko ba za ki ɗauki wani hukunci ba, wanda wannan shine ake kira da afuwa. Wanda wannan kalima tana tare da wata kalima al-uwatta, ita ce as-safahu. Anan malamai suka ce me ake nihi da as-safahu, shine tarkut ta'ani, wato barin zargi, wani ne zai ma ba daidai ba, zai maka laihi, yana jin kunya ya haɗu da kai, ya san da shi da kanshi ya malaki, to shine sai ka yi haƙuri, ka bar zargin shi, ko karka kama shi da wani laihi, wanda wannan shine ake nihi da as-safahu, wanda yana iya tahiya da nafsun ma'ana tami al-afu. Wasu daga cikin malamai suke cewa huwa bi ma'ana izalatu athari zambi minan nafs. Shi as-safahu kalima ce wadda tana da alaka da waccan ta afuwa, amma kuma abinda ake nihi da ita gusar da wani abu wanda yake yi maka kaikai a zuciya, amma abu na laifi, amma kuma sai ka yi kokari ka goge wannan laifin a zuciyarka, kayi kokari ba za ka gwada ma wanda yayi maka wannan laifi ba a huska. Dan uwa musulmai, kar mu manta, manzo Allah yana cewa hatta da shin huda huska, kayi ma dan uwanka mulmishi, kayi mishi dariya, ka nuna ba komai a zuciyarka a tare da shi. Wallahi wannan rahama ce, wallahi wannan sadaka ce, alkhairi ne babba za ka samu lada a wurin Allah, musamman ga wanda ya bata maka, musamman ga wanda ya yi maka laifi. Da haka shine anan malamai suka ce as-safahu yana daukan ma'anai goge, wani laifi wanda yake yi maka kaikai a zuciya, amma abu na ba daidai ba, sai kai kokari ka goge tasirin shi a zuciyarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wannan mafi kyawun hali daga cikin halaye wanda addinin musulunci yake karantar da su. Ɗan uwa, idan mun koma karantarwa ta Al-Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala yake yaban bayin Allah wanda suka siffantu da irin wannan siffa. A koda yaushe idan za mu kawo bayani akan halaye managarta, za mu kawo ayoyi na Al-Qur'ani domin tabbatar da haka, da irin yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake jinjina ma bayin shi wanda suka siffantu da irin waɗannan siffofi wanda muke ambatawa. Abin yabo ne bawa ya zamanto mai afuwa, abu ne mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala yana jinjina maka ko yana jinjina miki idan kika siffantu da irin wannan siffa. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya ku bayin Allah, wi gaugawa zuwa gami gafara ta Ubangijinku. Yace wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, ku yi kokari, ku yi gaugawa, ku rika rigai-rigai wajen zuwa ga samun aljanna, wurin aikata aikin alkhairi, yawaita ibada ta farilla, yawaita ibada ta nafila, yawan sadaka, yawan karanta alqur'ani, kulawa da zumunta da makamancin haka. Wannan ayyuka ne wanda za su kai ka ko za su kai ki zuwa ga mi aljanna Allah, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fadinta ya kai as-samawati wal ard, wato girman sammai da kasai. Allah yake cewa u'iddat lil muttaqin, an yi tanadin wannan aljanna ne ba ga kowa ba, sai ga wanda suke masu tsoron Allah, wanda suke masu biyayya ga dokokin Allah, masu kulawa da umarni na Allah subhanahu wa ta'ala, suna kiyaye abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Allah yake cewa allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra, wallahi waɗannan bayin Allah wanda za su shiga aljanna masu tsoron Allah su ne wanda suke ciyar da dukiyoyinsu, fis sarra'i cikin jin daɗi lokacin da suna da, wad darra'i da cikin tsanani lokacin babu. Allah yake wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas, waɗannan bayin Allah su ne masu haɗe hushi kuma suna ƙoƙarin afuwa ga bayin Allah. Karshe Allah yake cewa wallahu yuhibbul muhsinin, ku saurara da kyau ya ku bayin Allah, lalle Allah madaukakin sarki yana son bayi masu kyautata ayyuka. To kaga anan da zamu duba zuwa ga wannan aya mai girma, Allah subhanahu wa ta'ala yana yaban bayin Allah masu ciyarwa, masu bayar da dukiyoyinsu, masu kokarin aikata aikin alkhairi lokacin da suke da diyawa da lokacin da suke da kadan, lokacin da suke da yalwa da lokacin da suke cikin tsanani. Shine Allah yake cewa allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra, masu ciyarwa cikin jin daɗi da cikin tsanani, dan kadan inda Allah ya ba su za su yi kokari su taimaki addini, su taimaka ma al'umma. Allah yake cewa ba a kare ba, wal kazimin al ghaiz, su ne masu haɗe hushi, za su yi haƙuri, wanda yana daga cikin mafi kyawun hali wanda muka gabatar da shi a darasin wari ko darasi na biyu, shine bawa ya zamanto ya siffantu da siffa ta haƙuri, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai ya san irin ladan da zai baiwa masu yin haƙuri. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum, sai Allah ya ce bighairi hisab. Da haka anan masu haɗe hushi suka zamanto suna afuwa ga bayin Allah, za su juya kansu, za su yi haƙuri, idan an musu laifi za su yafe ma wanda ya zamanto ya musu wannan laifi. To Allah yake cewa lalle Allah yana ƙamna, Allah yana son al-muhsinin su ne masu kyautata aiki. Wasu daga cikin malamai suka ce al-afina anin nas yadkhul fil afwa anin nas, anan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne masu haɗe hushi, su ne masu yi ma mutane afwa, su yahi, su yi haƙuri, su jure cikin abin da aka musu. Malaman suke cewa wannan yana shiga cikin wajibi ne, ko yana da kyau mu zamanto masu afuwa game da mu'amalar da muke yi da mutane. Ka yi haƙuri da ni, in yi haƙuri da kai, ka yi mini afuwa, in yi maka afuwa, a haka rayuwarmu za ta tabbata da zamanto rayuwa ingantatta. Sai yake cewa wal'afu anin nas, ko wal'afu an kulli man asa'a ilaika bi qawlin aw fi'l. Wannan yana shiga ƙarƙashin afuwa ga duk mutumin da bai kyautata maka ba, ya maka laifi, ka yi haƙuri, ka yi mishi afuwa, ka jure, in ma da maganganu ne, in ma da wani aiki ne wanda ya aikata maka. To dan Allah, ‘yan uwa musulmai so nawa za ka ga a unguwa ana tare, maƙwabta da maƙwabta shekara 20 ko 30, amma kuma dalilin wani ɗan kuskure da ɗan uwanka zai yi maka maƙwabci, sai kaga sai an ji ku, kai ne ka kai shi gidan alkali, kai ne komseriya, kai ne kaza da kaza. Ina afuwar da addinin musulunci yake karantar da mu? ‘Yan uwa musulmai, yau idan da za a maka laifi ka ce ba za ka yi haƙuri ba, kar ka manta gobe ko jibi kai ma za ka iya yi ma ɗan uwanka laifi. Don haka yana da kyau mu zamanto mun siffantu da wannan ɗabi'a ta yin haƙuri da afuwa. Allah dai subhanahu wa ta'ala yana yaban masu yin afuwa, yana yaban masu kau da kai, yana yaban masu haƙuri. Anan malamai suka ce wal'afu ablagu min al-kazb, shi afuwa shi ya yi ma ɗaukaka, ya yi daraja da haɗe hushin da Allah ke bayani. Sai malamai suke cewa anan lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da yabo ga bayin shi wanda suka zamanto suna majunansu afuwa, suna haƙuri, suna yahewa, suna jurewa. Aya daga cikin ayoyi masu girma wanda addinin musulunci yake karantar da mu zuwa ga afuwa, Allah ke cewa wa jaza'u sayyi'atun sayyi'atun mislaha, lalle sakamakon abin da aka yi maka na ba daidai ba shine sakamakon ba daidai ba irin shi. Ƙarshe Allah ke cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, ya ku bayin Allah, amma duk mutumin da ya yi haƙuri, ya yi afuwa, ya ƙyale, ya jure, ya kawar da kai, ya yi ƙoƙari ya gyara abin da yake tsakanin shi da wanda ya yi mishi laifi, Allah ya ce fa ajruhu 'ala Allah, wallahi sakamakon shi da ladan shi mai dimbin yawa yana wurin Allah. Da haka ‘yan uwa musulmai, wannan aya ta biyu da muka karanta ita ma tana tabbatar da irin ladan da bawa yake samu game da idan ya zamanto yana da afuwa tare da mutane, game da wanda zai mishi sabo, zai mai ba daidai ba, amma kuma zai yi haƙuri ya jure. Haka ya kamata a same mu muna afuwa tsakanin juna, haka ya kamata mu zamanto a rayuwarmu, cikin ma'aikatunmu ne, haka ya kamata cikin unguwanninmu, ka zamanto kana da afuwa da yahewa da juriya game da iyallan gidanka, ya kai ɗan uwa musulmi. Kar ka zamanto mai raki, kar ka zamanto mara haƙuri, kar ka zamanto mutumin da za a ce wane idan an mai laifi ba zai yi haƙuri ba, yanzu za ka ga ya je wuri kaza ya kai ƙara, yanzu za ka ji ya kai wane wuri kaza. Wannan ɗabi'a ce wadda ba ta da kyau addinin musulunci baya son ta. A nan dai Allah ke cewa faman afa, kaga duk mutumin da yake afuwa, ya yi haƙuri, wa aslaha, ya yi ƙoƙari ya gyara ya inganta abin da yake tsakanin shi da wanda ya yi mishi laifi, sai Allah ce fa ajruhu 'ala Allah, wallahi ladan shi yana wurin Allah. Allah kadai ya san irin dimbin ladan da zai baci a gobe kiyama. Sahabin manzon Allah Ibn Abbas, Allah ji kanshi da rahama, yake cewa man tarakal qisas wa aslaha bainahu wa bainaz zalim bil afu fa ajruhu 'ala Allah. Karkashin wannan aya Ibn Abbas yake cewa Imamul Mufassirin, duk mutumin da ya bar kisasi, wato an kashe mishi nashi, yana so ya ɗauki ramuwa da kashewa irin yanda aka mana shi, kamar yanda addinin musulunci ya tabbatar, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs sai Allah ya ce wal aina bil ain. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin aya mai girma, in an kashe manaka kenan kai ramuwa da kashewa. Haka ya kamata a addinin musulunci. To wannan malami yake cewa duk mutumin da yayi afwa da kisasi, wato ya nemi a bada diyya, yayi hakuri, yayi kokari ya gyara abin da yake tsakanin shi da wanda ya mishi laifi da afwa, Ibn Abbas yake cewa fa ajruhu ala Allah, wallahi ladan shi yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Yawwa musulmi, aya ta biyu kenan wadda take tabbatar mana da yin afwa a addinin musulunci: juriya da kauda kai da yahiya da kuma haƙuri cikin abin da za a aikata maka na ba daidai ba. Aya daga cikin ayoyi masu girma, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzarhum. Allah yake cewa lalle ya ku wanda kuka yi imani da Allah, wanda kuka yi imani da annabin Allah, wanda kuka yarda da addinin musulunci, ya ku bayin Allah, Allah yake cewa lalle wasu daga cikin matekinku, wasu daga cikin ƴaƴanku, wallahi abokanan adawa ne a tare da ku. Allah yake cewa fahzaruhum, ku yi ta kanku, ku kiyaye su, ku yi kokari ku kare kanku, kada ƴaƴanku da matanku su kai ku zuwa ga halaka. Kar ya zamanto matakka ta sanya ta zame maka sanadiyya da sababi na samun fitintunu a rayuwar duniya. ƴaƴanka kar su zame maka bala'i a rayuwa. Allah ke cewa kai ta kanka, ku kiyaye, kar su gama ku da makwabtanku, kar su gama ku da abokanan zamanku, kar matanku su gama ku da iyayenku. Haka ku kyautata alaka wadda take tsakaninku da su waɗannan bayin Allah. Allah ke cewa wa in ta'fu, karshe ya ku bayin Allah, idan kuka yi afwa, wa tasfahu, kuka yi at-tasafu, kuka juya kai, kuka kare, kuka kiyaye, wa taghfiru, kuka yi gafara cikin abin da aka aikata muku na ba daidai ba, Allah ce fa inna Allaha ghafurur rahim, lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne, mai jin kai ne. Ana malumai suke cewa haza tahzirun min Allahi lil mu'minin, lalle wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana yi ma bayin shi kashedi, bayin shi wanda suke mummunai, su kare kansu bil ihtirari min al azwaj, game da ruduwa ga waɗansu daga cikin mateku, wal aulad, ga wasu daga cikin ƴaƴa, fa inna ba'duhum aduwwun lakum. Allah yake cewa lalle wasu shashan su, wani bangare daga cikin su, ba duka ba, wallahi abokanan adawa ne a tare da ku. Malamai suke cewa wal aduwwu yuridu laka sharr, shi kuma abokin adawa min yake fama a tare da kai ko da yaushe, shine yana neman bala'i da sharri a tare da kai, yana neman ya gama ka da mutane. Abokin adawa zai iya jawo maka kowace irin fitina, imma a duniyance imma a lahirance. Ka yi kokari ka kare kanka game da abokin adawa. Anan malamai suka ce lalle wanda Allah madaukakin sarki ya kiraye shi da abokin adawa, wajibi ne a yi kokari a kare kai game da shi, wajibi ne ka nisance shi. Lokacin da ka lura da iyallan gidanka, matanka da ƴaƴanka fitina ne a gare ka, suna zame maka bala'i da musiba, to ka yi kokari ka kare kanka. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku anfusakum wa ahlikum nara, ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, Allah ce ku anfusakum, ku yi kokari matuka, Allah ce ku kare kawunanku, sai yace wa ahlikum, da iyallan gidanku, da me za ku kare su, naran, game da wuta. Da haka kenan anan wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle wasu shashi daga iyallan gidanku, matekinku da iyanku, wallahi abokanan adawa ne a gare ku, za su janya muku bala'i, za su jawo muku musiba, za su hada ku da mutane, za su hana ku zama sakat tare da amannan arziki. Amma Allah ke cewa ku kiyaye, ku zamanto masu afwa, ku zamanto masu juriya. ‘Yan uwa musulmai, so nawa za ka gani a cikin unguwa yaro ya haddasa fitina, ya gama gaba ilal abad, har zuwa mutuwa ta mahaifan shi. So nawa za ka ga mata ta haddasa fitina, za a zo a yi rikice-rikice, a yi waɗace-waɗace, ba a gidan alƙali, ba a komseriya, ba a ina ne, saboda wani abin da bai taka kara ya karya. Wallahi ‘yan uwa musulmai, dole sai mun kiyaye halayenmu domin mu zamanto musulmai na gari. Wannan addini wanda muke kafafa da shi, muke buga gaba, shi ne ya karantar da mu mu kyautata halayenmu. Wanda wannan addini bai taƙaita ba da in yi sallah ko ki yi sallah, in yi azumi ko ka yi azumi. Wallahi ‘yan uwa muna kuskure cikin fahimta addini, hakikanin fahimta. Lokacin da kake tunanin baka da kirki, baka da mutunci a cikin unguwa, baka da halaye kyaukyawa, amma kuma kana ganin zaka samu afuwa ta Allah, zaka samu rahama, kana ganin Allah zai shi kanka, ka yi kuskure ya ɗan uwa musulmi. Ka kyautata alaƙarka da take tsakanin kai da Ubangijinka, bayan haka wajibi ne ka kyautata alaƙarka da take tsakanin kai da mutane. Mutanen nan su ne za su raka ka lokacin da ka mutu, za su kai ka makabarta. Mutanen nan su ne za su zamna su rika Allah sarki wani, menene na tashin hankali da musiba tsakaninka da ‘yan unguwa. Mutanen nan su ne in baka da lahiya za su sallama gidanka, wane ya jiki, wane ya abin da ya samu na fitintinu, wane ya abin da ya same ka na bala'i. Amma kuma baka da abokanan adawa dalilin matarka da ɗiyanka, sai waɗannan maƙwabta, sai waɗannan abokanan zama, sai waɗannan ‘yan unguwa. Ba ka da wanda za ka rena, ba za ka gaida su ba, ba za ka mutunta su ba, sai waɗannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ku, in ma unguwa guda, in ma cikin gari guda, in ma cikin ƙasa guda. Don haka ‘yan uwa musulmai, addinin musulunci yake karantar da mu, kuma yake kwaɗaitar da mu zuwa ga yin afuwa. Yake karantar da mu zama kyautawa, in ana son zaman lahiya, ana so a ribati juna, ya zamanto ko ka mutu za a maka yabo kyautawa, ko kin mutu a cikin unguwarku za a ce Allah sarki wacce, wallahi mutum ne ya kirkice, za a mata kaza da kaza, za a zage ta, za a zarge ta, za a yi da ita. Amma kuma gabaki ɗaya za ta jure ta yi haƙuri, ba ta faɗa ma mutane maganganu wanda ba su dace ba. A unguwarku za a yabe ka da hali nagari, a ce Allah ji kanwa ne, saboda ya zamanto mutumin kirki, yana da haƙuri, yana da kyautatawa, yana mutunta mutane. Ina anhwanin rayuwa a yau, a ce ka mutu ka koma zuwa ga Allah, amma mutanen da za su zo su zamna bayan karasu za su rika cewa eh wani ai ka ji abin da yake aikatawa, wani ba shi da haƙuri, wannan na ai kaza ne, wani akwai waɗace-waɗace, ko wacce kaza da kaza ne. To kaga rayuwa ba ta yi kyau ba, kuma babu anhwani a cikinta. Don haka yana daga cikin hali kyautawa ‘yan uwa musulmai, mu zamanto muna jurewa, muna afuwa, ka yi mana afuwa in yi maka afuwa, in ka mana laihi zan yi haƙuri, kai ma in na maka laihi za ka mana haƙuri. A haka Allah subhanahu wa ta’ala ya garwaya rayuwar tamu ta kasance. Wallahi idan muka yi haƙuri da juna za mu ribaci a wannan rayuwar tamu, za mu ji daɗin zaman wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙadarta, sai ya zamanto mun yi rayuwa kyaukyawa, sai ya zamanto wannan rayuwar tamu ta zamanto abin koyi. ‘Ya’yanmu za su tarbiyyantu da tarbiyya ta gari da irin halayenmu wanda Allah subhanahu wa ta’ala ya taimake mu. Don haka a nan sai malamai suka ce lallai wannan aya tana karantar da mumi hankali ya ‘yan uwa musulmai game da iyallai, hankali ya ‘yan uwa musulmai ga wasu daga cikin ‘ya’ya da mataiku, saboda kar su zame mana dalili na tashin hankali da taɓewa a rayuwar duniya. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah yake cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kaga duk mutumin da yake da haƙuri, yake da juriya, yana yahe ma mutane cikin abin da suka yi mishi, Allah ya ce sakamakon shi yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina stajabu li rabbihim wa aqamu as-salat wa anfaqu mimma razaqnahum wa amruhum shura bainahum. Allah yake cewa ƙarshe wa iza ma ghadibuhum yaghfirun, bayan Allah nagari suna tsaye da sallah, suna kyautata ibadar su da Allah, suna ƙoƙarin su ciyar da irin arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu, haka kuma idan an ɓata musu rai suna yahiya, suna gafarta ma duk mutumin da ya saba musu, yayi musu ba daidai ba. Al-Imam Ibn Kathir ƙarƙashin wannan aya yake cewa ai sajiyatuhum wa khulquhum wa tab'ihim taqtadi as-safahu wal-'afwu 'anil nas. Wato waɗanda Allah madaukakin sarki yake yaba a cikin wannan aya, wanda ko da ransu ya ɓaci, sun yi hushi, an yi musu ba daidai ba, za su yi afwa, su yahe ma wanda ya yi musu ba daidai ba. Wannan malami yake cewa halinsu da ɗabi'arsu, rayuwarsu gabaki ɗaya ta ginu a kan me? Shi ne yin afwa ga bayin Allah, haƙuri da juriya, haɗe hushi cikin abin da aka yi musu na ba daidai ba, domin a zamana lahiya. Wannan shi ne ɗabi'arsu da halayensu, su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani a cikin Al-Qur'ani. Sai yake cewa wa laysa sajiyatuhum al-intiqam minan nas, wato baya daga cikin halayensu da ɗabi'unsu shi ne su riƙa yin kamuwa ga mutane, wani ya mini ba daidai ba sai na rama, ni za a ma kaza, ko kuma abinda aka yi mini wallahi sai na ɗauki hukunci a kan shi, wallahi sai an ji mu tsakanin wani da wani, abin nan da wani ya mini ban yarda ba sai na kai ƙaran shi. ‘Yan uwa musulmai, haka rayuwarmu ta kasance a yau, sai ka ga wani abin bai kai ba ma ya kawo, wanda za a iya haƙuri a jure kahin kai, amma mutane da yawa sun yi haƙuri kuma an zamana lahiya. Kai kanka da kake rayuwa a cikin unguwa ka ma mutane masu yawa irin shi, to me yasa ba za ka yi haƙuri ba? Me yasa ba za ka yi ma mutane afuwa ba? Me yasa in an maka laihi za ka ce sai ka rama? A nan wannan malami yake cewa waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa iza ma ghadibuhum yaghfirun, su ne waɗanda idan an ɓata musu rai, ransu ya ɓaci, an musu ba daidai ba, za su yi gafara, su yahe, su jure, su yi afwa. Yake cewa su ne wanda halayensu halaye ne na gari, ɗabi'unsu da siffofinsu a koda yaushe suna gina rayuwarsu a kan yin haƙuri da juriya da ƙyalewa da kawar da kai cikin abin da za a aikata musu na ba daidai ba. Ba sa ƙoƙarin su rama, ba sa ɗaukan hwansa, ba za su ce ba ni wane ya yi mini kaza, ai ban yarda ba, wallahi sai na kai ƙaran shi, wane ya mini ba daidai ba, wallahi wannan abin sai an shiga tsakaninmu, tsakanin ni da shi. To da haka ‘yan uwa musulmai, waɗannan ayoyi da muka karanta kaɗan daga cikin ayoyi wanda suke tabbatar da yin afwa a cikin Al-Qur'ani, kaɗan ne wanda da za mu karanta irin ayoyin da suke bayani akan wannan ɗabi'a, za mu iya da wannan hissa ta mu gabaki ɗaya ba mu iya karanta su ba, sai dai mun kawo kaɗan min babin talmihi. Idan mun koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu game da irin waɗannan ɗabi'u. Hali mai kyau shine ka zamanto mai afwa, ka zamanto mai kau da kai. Hadisi daga cikin hadisan manzon Allah daga Abi Huraira radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin. Wannan sahabi Abi Huraira ya rarra Allah shi tabbata gare shi yake cewa fiyayyen halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ɗaya rana sadaka ba ta raguwa, ko dukiya ba ta raguwa, dalilin me? Dalilin sadaka, dalilin fitar da zakka, dalilin yawan aikata alkhairi, da ɗaya rana dukiya ba ta raguwa dalilin wannan. Yana duk lokacin da bawa ya zamanto yana yawaita sadaka, yana fitar da zakka, yana taimako a ƙarƙashin addinin musulunci, to wallahi Allah subhanahu wa ta'ala zai albarkaci dukiyarshi. Sai manzo Allah yake cewa wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. haka kuma Allah bai taba daukaka bawa ba dalilin wani abu wanda ake kiran shi afwa face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka shi ya bashi daraja ya kai shi wani matsayi wanda shi a rayuwar shi baya tsammanin zai kai wannan matsayi Allah zai daukaka shi ya darajanta shi a cikin al'umma dalilin mi dalilin afwa da kawar da kai da yahiya da jurewa cikin abinda aka aikata mashi na ba daidai ba ɗan uwa musulmai wannan hadisi na manzon Allah yana tabbatar mana mi muhimmancin hakuri muhimmancin afwa kawar da kai cikin abinda za a yi maka ko za a yi miki na ba daidai ba wallahi wannan dalili ne akan mi samun ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wataala hadisi na biyu daga Abdullahi bin Amr yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama yana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar da bayi akan cewa irhamu turhamu ya ku bayin Allah ku zamanto masu tausayi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rika jin kai tsakanin junanku ku rika rahma ku tausaya ma junanku cikin mu'amala ta kasuwanci ko ta zamantakewa ku rika tausaya ma junanku waghfiru manzo Allah yace yughfar lakum ku zamanto kuna afwa kuna kawar da kai kuna hakuri manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma za a yi muku gafara ni yake cewa a wata ruwaya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wato ya ku bayin Allah ku rika jin kai ga waɗanda suke ƙasa ku kuma wanda yake sama zai ji kanku ya tausaya muku ku yahi ku kawar da kai ku kyale duk mutumin da yayi muku ba daidai ba wanda yake sama wanda kuke saba mishi dare da rana shi ma zai yi muku afwa zai kyale ku zai muku hakuri cikin abin da kuke aikata mishi na ba daidai ba dan haka ɗan uwa musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi yana tabbatar mana da mi yin afwa kawar da kai hakuri da juna da kuma yanda mu'amala ya kamata ta zamanto hadisi na uku wanda nake so in karanta mana anan hadisi daga Abdurrahman bin Auf yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda shi ma wannan hadisi yana tabbatar mana da mi falala da irin mahimmanci na yin afwa da hakuri da juriya tsakanin juna kawar da kai cikin abin da yake ba daidai ba wani abin koda ka san an yi maka ba daidai bane wallahi idan ka yi hakuri shi wanda ya aikata maka zai gano da ba daidai bane saboda ɗabi'a ta dan adam Allah ya tusa ma dan adam sanin cewa wannan abin da na aikata daidai ne ko ba daidai bane wannan ɗabi'a ce yana daga cikin fitra duk mutumin da yake da cikakken hankali wallahi idan ya aikata ba daidai ba shi da kanshi ya san wannan abin da na aikata ba daidai bane to so nawa a cikin unguwanni zaka ga mutum ne yayi abin da bai dace ba amma kuma idan za a yi afwa a kyale shi da kanshi zai gano da cewa abin da ya aikata ba daidai bane kaga dadin afwa da juye kai da hakuri da juna hadisin Abdurrahman bin Auf yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wannan sahabi Abdurrahman bin Auf yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa thalasun wallazi nafsi biyadihi in kuntu halifan alaihinna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu abubuwa guda uku ina rantsuwa da Allah duk da na rantsi da Allah akan su ko zan tabbatar da rantsuwa akan su manzon Allah yake cewa la yunqasu malun min sadaqatin fatasaddaqu ya ku bayin Allah ku hudda akan ku cewa wai in kun yawaita alkhairi da dukiya wannan dukiya za ta kare inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mawadati ya kai mai arziki ka sanya ma kanka duk lokacin da ka yawaita sadaka to Allah subhanahu wa ta'ala zai yawaita arzikinka zai yalwata maka a rayuwarka arzikinka zai zamanto mai amfani manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi yake cewa ba yanda za a yi dukiya ta rage ta samu tasgaro lokacin da aka yawaita sadaka. Manzo Allah yake cewa fatasaddaku, ya ku bayin Allah ku yawaita sadaka, wanda wannan sadaka tana goge hushin Ubangiji. As-sadaqa tutfi'u ghadabar rabb, lalle sadaka tana shahi hushin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma bawan shi. Manzo Allah yake cewa fatasaddaku, ya ku bayin Allah ku yawaita sadaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin wannan hadisi dai, wala ya'fu 'abdun an mazlamatin illa raddahu Allahu biha izzan yawmal qiyama, ba yanda za a yi bawa yayi hakuri game da wani zalunci da aka yi mishi, an cutatar da shi, an zalunce shi, an yi mishi ba daidai ba, amma kuma zai yi hakuri, zai jure ya kawar da kanshi. Manzo Allah yake cewa wallahi ba komai zai samu ba a gobe kiyama face daukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga ƴan uwa musulmai, lalle hakuri da juriya, lalle kawar da kai yana ɗaya daga cikin abin da zai tabbatar da daukaka da samun matsayi a wurin Allah. Ubangijin halittu gabaki ɗaya zai ƙara maka matsayi da daukaka a gobe kiyama. Da haka ƴan uwa musulmai, mu zamanto masu juriya da hakuri, mu zamanto masu afuwa cikin abin da aka yi mana ba daidai ba, mu kawar da kai cikin duk wanda zai saba mana. Ni Allah yake ce ma manzon Allah, khuzil afwa wa amur bil urfi, sai Allah ya ce wa a'rid 'anil jahilin, ya manzon Allah ka mayar da afuwa ita ce kasuwar ka ta cin riba, ka kawar da kai, ka juya kai manzon Allah, ka yi hakuri, kar ka zamanto kana biya jahilai cikin abin da za su aikata maka na ba daidai ba, za su zarge ka, su zage ka, su ce abin da ka zo da shi ƙarya ne. Amma Allah maɗaukakin sarki yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah, a'rid 'anil jahili, ka kawar da kai game da jahilai cikin abin da za su yi maka. ‘Yan uwa musulmai, ya muka ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yau akwai mutumin da zai samu ɗaukaka da falala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Yau a duk duniya shin akwai mutumin da zai samu ambato kyaukyawa wanda rana ba za ta huto ba har ta faɗi face sai an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai an ambato mafi kyawun halaye da ɗabi'un shi sallallahu alaihi wasallam? Kaga ku manzon Allah ya yi haƙuri, ya jure. Wallahi duk wata wahala, duk wani izgili, duk wata takurawa da kake tunanin ka samu a unguwarku, baka kai ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ba wani nau'i na cutarwa wanda manzon Allah bai ganshi a rayuwar shi ba. Dangi, makusanta, amannan arziki, abokanan zama, kowanne ya yi irin cutarwa zuwa gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma manzon Allah ya yi haƙuri, manzon Allah ya jure sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya kawar da kai, wanda wannan shi ya zama dalilin da yawa daga cikin al'umman shi suka fahimci addini. To dan haka ya kai dan uwa musulmi ka zamanto mai afuwa, saboda ka samu mi ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wataala. Karshe manzon Allah yake cewa a cikin wannan hadisi, wala yaftahu 'abdun babu mas'alatin illa fataha Allahu alaihi babul faqr, wato ba yanda za a yi dan uwa ko bawa, inji manzon Allah, ya bude kofa ta tambaya da roko a bani, shi dai kullun ya je ya yi tsiye a masallaci ne, a cikin unguwanni ne, wallahi matsala kaza ta same ni, alhali ba haka bane, an yi mana aihuwa, matata a likita, dan uwa musulmai, wannan duniya da abin da yake cikinta gabaki ɗaya ba komai bane. Yau ko miliyan 100 za a tattara ma, wallahi za su ƙare, kuma za ka koma zuwa ga Allah. Manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya bude ma kanshi ƙofar bani bani, ina da matsala kaza a bani, illa fataha Allahu alaihi babul faqr, face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bude mishi ƙofa ta mi ta talauci. Za ka ga kullum yau zai je yi tsaye ya ce a bashi, amma kuma nan da nan abin da ya tara sun kare, kuma gobe ma zai je gaban mutane ya yi tsaye, wanda yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya jarabci al'umman mu a yau. Bal ma wasu daga cikin bayin Allah suna ɗaukan bani-bani daga cikin addini, alhali laysa min Allahi fi shay, ko kuma laysa fi ddini min shay, wannan ba ya da matsayi a addini, bal ma addini ya zargi aikata bani-bani. Ka je ka yi tsaye a baka, ka je ka ce kana da matsala, ni larura ta kaza, wallahi an yi mini kaza, to anan ka saurara ka ji da kyau, wallahi duk mutumin da yake haka, manzon Allah yake cewa wala yaftahu abdun babu mas'alati, ba yanda za a yi bawa ya dora ma kanshi cewa shi dai beda zai je yayi tsaye ya tambaya abani, illa fataha Allahu alaihi babul faqr. Manzon Allah yake cewa fati sai Allah madaukakin sarki ya bude mishi kofa ta talauci, sai zamanto duk abin da zai tara ba zai yi mishi anhwani ba, duk abin da zai amsa wajen mutane Allah zai jarabce shi da wani bala'i ko da wata cuta, yana amso kudaden mutane kuma kudin suna tahiya, ko kuma Allah ya jarabce shi kudin su zube, ga kudin nan ya amsa amma kuma ba zai iya amfani da su ba da komai, wannan duka yana daga cikin kofa ta talauci wadda Allah subhanahu wa ta'ala zai bude ma wanda ya dora ma kanshi kofa ta bani bani. Yan uwa musulmai, idan mun zo gaba ta kusan karshe, lalle yahiya da juriya da afuwa suna da fa'ida a addinin musulunci da kuma rayuwa ta ɗan adam. Za mu zano kaɗan daga cikin maganganu na malamai da kuma bayanin irin fa'idodi na yin afuwa. Na farko, malamai suke cewa lalle yin afuwa musamman ga mutumin da ya ma ba daidai ba, kai yarda da cewa lalle ɗan adam mai rauni ne, makwabcina ko makwabciyata za su iya yi mini ba daidai ba, ka yi haƙuri ko ki yi haƙuri ki jure ka fahimci ɗan adam a matsayin shi na ɗan adam, wannan yana tabbatar da mi lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi ne ake kira afuwa. Kenan mu zamanto muna afuwa ga wanda ya mana ba daidai ba, ka zamanto mai haƙuri da yahiya ga duk wanda ya saba maka, to tabbas ka bi umarnin Allah, ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yanda nassi na alqur'ani ya tabbata da kuma nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma wannan shine zai dadar da kai zamantakewa kyaukyawa. Shine adan malamai suke cewa lalle yin afuwa ga wanda ya ma ba daidai ba, kai yarda da cewa shi dan adam ne, to wannan kai koyi da abinda Allah madaukakin sarki yake so, abinda manzon Allah yake so. Taqdirul lijani bi dha'fihi albashari, ka kimanta cewa na yarda a matsayin wani na dan adam zai iya yi mini ba daidai ba, tunda kwa dan adam ne, Allah bai yi shi kamalalle ba cikakke alkamalu lillah, zai iya yi mini laifi, ni ma wata rana a matsayina na dan adam zan iya yi mishi laifi, dan haka dole in mishi afuwa. Abu na biyu malamai suke cewa al'afu wasafahu anil akharin sababu littaqwa, lalle yin afuwa da yahiya da juriya da kawar da kai, wannan yana tabbatar da mi tsoron Allah. Wallahi duk mutumin da aka same shi da irin wannan siffa yana tabbatar da cewa wannan bawan Allah yana tsoron Allah. Ni Allah yake cewa wa an ta'fu aqrabu littaqwa, ku yi haƙuri ku jure ku yahi, wannan shi yafi kusa inji Allah madaukakin sarki da tsoron Allah. Yace wala tansawul fadla bainakum, kar ku mance abin da yake tsakankanin junanku na falala da alkhairi. Allah ya gama ku tare, garinku guda, unguwarku guda, za ku iya tuɗa juna yau dan amma laihi, kar ka manta da duk irin alkhairin da yake tsakaninku. Abu na uku malamai suka ce bil afu wassafa tunalul izza, kaga da haƙuri da juriya da kawar da kai ana samun ɗaukaka a wurin Allah, kamar yadda muka karanta hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan, ba da komai bane Allah yake ɗaukaka bawa ya ƙara mishi daraja
ya samu ɗaukaka a wurin Allah face da afuwa da yahiya game da al'umma.
Abu na ƙarshe, ‘yan uwa musulmai, ganin lokacin namu yana hararanmu, maganganu daga cikin maganganun salaf, wato manya-manyan ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muawiya radiyallahu anhu yake cewa, alaikum bil hilm, ya ku bayin Allah gare ku, na hore ku, ina umurtar ku da juriya wal ihtimal, da kuma ɗaukan haƙuri da shanye hushi, shine al ihtimal, hatta tumkinukum al fursa, yace har lokacin da dama ta tabbata a gare ku. Fa iza amkanatkum fa alaikum bis safi, duk lokacin da dama ta tabbata a gare ku, to ina so ku kawar da kai, ku yahi, ku yi haƙuri, ku zamanto masu amintuwa da yarda da ɗan adam a matsayin shi da ɗan adam. Sa'idu bin al-Musayyib, Allah shi kanshi da rahama, yake cewa, ma min shay'in illa wallahi yuhibbu an yu'fa anhu ma lam yakun haddan. Kaga a rayuwar duniya babu wani abin da Allah maɗaukakin sarki yake so, ko kuma babu wani abin da zai faru a duniya, ba wani abu na rayuwar duniya face Allah yana buƙatar a yi afuwa, matuƙar wannan abin bai zamanto haddi ba ne, wato hukumci na addinin musulunci. A haddi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu afuwa, babu tausayi. Wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillah, kenan a komi ana so a jure, a juya kai, a yahi, wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai tabbatar da alkhairi tsakanin al'umma. Wani daga cikin malamai, Allah shi kanshi da rahama, yake cewa afdalul akhlaqul mu'min, yana daga cikin mafi ɗaukaka na halin mutumin mu shine ya zamanto mai afuwa. Abinda zai ƙara maka daraja a cikin unguwa, ya ƙara maka matsayi a wurin Allah, ka zamanto mutumin kirki abin yabo, shine ya kai bawan Allah ka zamanto mai afuwa. Kar ka zamanto mai faɗace-faɗace, kar ka zama mai cewa ni ba zan yi haƙuri ba, ko ni za a ma kaza, alhali kai kin nan ba kowa ba ne. Don haka yana daga cikin mafi ɗaukaka, in ji malamai, mafi ɗaukakar halaye, hali managarci a wurin mummuni shine ya zamanto mai afuwa. Ayyub, Allah shi kanshi da rahama, yake cewa duk mutumin da ya samu wasu halaye guda biyu a rayuwar shi, to wallahi ya samu ɗaukaka, ya samu falala, ya samu daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Na farko shine al-iffatu fima aidin nas, wato ka kame kanka, yana daga cikin hali na gari ko abinda zai ƙara ma ɗaukaka, mutumin da ya samu kanshi cikin kame kai game da abin da yake hannayen mutane, ba ruwanka da bani-bani, ko ka kwaɗaitu da abin da yake hannun mutane, kana so kai dai a kullun ka samu a bani, musamman babi wanda zaka buɗe ma kanka na a bani, ina da matsala kaza a bani, ka je ka yi tsaye, ina son kaza. Kamar yadda muka karanta, manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya buɗe ma kanshi wannan ƙofa, wallahi kanshi ƙarshe zai samu kanshi cikin taɓewa da asara, Allah zai buɗe mai ƙofar talauci. Abu na biyu, wannan malami yake cewa duk mutumin da ya zamanto mai afuwa da juriya da haƙuri da kawar da kai, to Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka shi. ‘Yan uwa musulmai, ganin cewa lokacin namu ya tahi, insha Allahu ta'ala sai a wani sati na gaba za mu zo da wani maudu'i sabo. Da wannan nake cewa abinda muka gabatar na alkhairi, Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.